Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 21 ga watan Janairun shekara 2018 ga cikakken labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Rundunar 'yan sandan Najeriya shiyar jihar Kaduna ta ce ta kubutar da wasu turawan Amurka 2 da na Canada 2 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun ranar Talata. 'Yan sandan sun ce an kama turawan ne akan hanyar jere zuwa Kwai da ke karamar hukumar Kagarko jihar Kaduna. Jaridar Vanguard ta Najeriya ta rawaito cewa 'yan bindigar sun kashe wasu 'yan sandan Najeriya 2 da ke baiwa turawan kariya. Garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja don neman kuɗin fansa ba sabon abu ba ne. An yi garkuwa da wasu 'yan ƙasar Jamus a yankin a cikin watan Fabrairun shekarar ta gabata kafin daga bisani a sake su. A shekarar 2016 ne aka kama jami'in diflomasiya kuma tsohon shugaban rundunar soja na ƙasar Saliyo Nelson Williams, wanda 'yan bindiga suka riƙe shi har na tsawon kwanaki 5 kafin su sake shi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna, Agiyole Abe, ya ce rundunar 'yan sanda ta kama mutum guda da ake zargin shi da alaƙa da garkuwa da mutanen. Ya kuma ce da safiyar jiya Asabar aka saki turawan 2 bayan wani gagarumin bincike da 'yan sandan suka yi. 'Yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat da na Republican da ke ci gaba da ganin laifin juna yayin da aka kawo ƙarshen ranar farko a halin da aka kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka sun cimma jituwa akan wasu batutuwa ƙalilan, amma suna ci gaba da takaddama akan samar da sauyi a dokokin shige da fice. A jiya Asabar, shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell ya ce ya shirya sake gudanar da kada ƙuri'a ranar Litinin da ƙarfe 1 na dare akan sabon kasafin kuɗin da zai iya dawo da harkokin gwamnati har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Ƙuri'ar da za a kada za ta matsa lamba ga 'yan wato 'yan majalisun jam'iyyar Democrat kansu amince da yarjejeniya ko a fuskanci sake rufe ayyukan gwamnati a karo na biyu. Kuɗaɗen gudanar da gwamnati sun ƙare tun ƙarfe 12 dare ranar Asabar, wanda ya haddasa rufe wasu harkokin gwamnati marasa muhimmanci sosai. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magajin garin birnin New York na Amurka, Bill de Blasio, ya ce masu zanga-zanga sama da 120,000 ne suka halarci gangamin neman 'yancin mata a unguwar Manhattan, yayin da sauran dubban mutane kuma suka yi zanga-zanga a sauran birane a faɗin ƙasar. Ranar gangamin mata na wannan shekarar ya zo ne daidai da zagayowar hawan shugaban Amurka Donald Trump bisa gadon mulki. Kuma yawancin mutanen da suka gudanar da zanga-zangar jiya Asabar sun nuna ɓacin ran su da Donald Trump a saƙonnin da suke ɗauke da su a kwalaye da kuma tufafinsu. Matan sun haɗu ne domin kira ga baiwa mata 'yanci daidai da na maza ta fuskar biyan albashi da kuma harkokin kiwon lafiya. Sun kuma yi Allah wadai da yawan sanyin lalata da mata a latilas da kuma ƙarfafawa mata gwiwa su tsaya takarar siyasa. Haka kuma gangamin ya taɓo batutuwa da suka haɗa da nuna bambancin launin fata da taƙaita mallakar bindigogi da kare baƙi. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi alƙawarin cewa Amurka za ta ci gaba da baiwa ƙasar Masar goyon baya a yaƙin da take da ta'addanci. Da yake magana da manema labarai bayan tattaunawa da shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi, Pence ya ce Amurka na tsaye kafaɗa da kafaɗa da Masar game da batun ta'addanci da tsaro. Ƙasar Masar dai na fama da matsalolin tsaro masu yawa, ciki har da hare-haren da suke fuskanta daga ƙungiyar ISIS a arewacin yankin Sinai. Shugaba el-Sisi ya ce sun tattauna hanyoyin da za a bi wajen kawar da ta'addanci a ƙasar. Pence ya yada zango a Masar kasar farko da ya fara zuwa a ziyara farko da ya kai gabas tsakiya wadda ta hada da zuwa da Jordan da Isra'ila wadda ita ce ziyara farko don babban jami'in Amurka ya kai yankin tun bayan da shugaba Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta dauki birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. Daga ƙarshe ɗan bindiga akalla hudu ne suka kai wa wani otel da ke birnin Kabul na Afghanistan hari da yammacin jiya Asabar, kuma rahotanni na cewa an kashe wasu ɗan bindiga biyu kuma wasu mutane akalla shida sun samu rauni. Jama'ai sun ce sojojin Afghanistan sun zagaye otel ɗin inda wasu shaidun gani da ido suka sanar da cewa sun ji ƙaran harbe-harbe daga cikin ginin. Nan take dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin harin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Shirin na farko na wannan shekaran zai yada zango ne a kasar Kamaru inda yanzu haka gwamnatin kasar ta fitar da jadawalin zaben da za ta gudanar a cikin wannan shekarar. Zabukan ko sun hada da na shugaban kasa, majalisar dattijai, majalisar wakilai sai kuma na kananan hukumomi wanda yasa yanzu haka gwamnatin kasar ta bai hukumar zabe kudi har sefa miliyan 50 domin gudanar da wannan aiki. To sai dai fitar da wannan sanarwa ke da wuya, yan adawa har ma da wanda ba yan siyasa ba suka yi gwamnati ca akan wannan batu. Misali Alhaji Abdu Shehu wanda shi ba dan siyasa bane amma ya ce gaskiya wannan zabe kamar da wuya. Ga kuma abin da ya shedawa Muhammad Awal Garba a lokacin da suke tattaunawa akan wannan batu.
To alhamdulillah gaskiya wannan abu ne dai mai wuya da muke ganin sa haka, saboda a nan bagar namu har yanzu ba samu kwanciyar hankali ba, yara kuma ga shazu ba su koma makarantu ba. To sanadin haka a kowane bakin ciki nake da mutane tare da su, sai sa nake ganin amma zai wuya su ci su fito su jefa kuriya. Dan sanin kowa ne an san cewa wannan jam'iyyar mai ƙasa ta jam'iyyar da ke ƙarfi kuma kike ganin za ta iya ci. To kai ko zai wuya mutane su so su jefa mata kuriya.
To wani shawara zaka ba wa gwamnatin kasar Kamaru domin ta daga muku birki har zaman lafiya ya dawo a wannan bangaren nan?
Eh, kwarar gaskiya abin da gwamnati kuma ta yi gaskiya ta kira manyan bangaren nan gabaki ɗaya su ta zauna da su don sanar da buƙatu da yawa, amma san cewa buƙatun gabaki ɗaya ba zai yiwu a musu ba, amma akwai masu mahimmanci wanda inda za a duba su a taimaka musu a yi wannan. To ina tabbatar ma kuma zai tafi daidai kuma gyara su makaranta to kuma zai gudana.
To madalla ba
shi ma Alhaji Ɗan Asabe da ke yankin masu magana da harshen Ingilishi Muhammad Awal ɗin ya zanta da shi akan wannan batu, ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance.
To ya kake gani za a iya cin maburi kuwa a wannan zabe da shugaban kasa ya ce za a yi?
Shugaban kasar Kamaru da ainihin sa karatun siyasa ya yi, saboda haka ya san cewa wannan zaben da za a yi hankalin kowa na nan ta sashen Ingilishi da kuma da matsalar da ake samu da mutanen Boko Haram da yan sulaka da suke shigowa a gabashin Kamaru. Saboda haka zai ce za a yi wannan zaben din, daga baya za a yi ta wannan za a yi ba a ƙarshen lokaci to su za a yi zaben duk inda aka yi dai sakamako zai koma cewa shi zai nasara wannan zaben. To kai ma ka san cewa duk wani wanda ya san yadda abubuwa suke faruwa a nan ƙasar Kamar tun ba na zuwa shashin Ingilishi na babu zaɓe kan bai zai yiwu ta nan ba. Makaranta ma ba a samu an yi ba, zaɓe ne za a jefa kuri'a an san cewa wannan shi ne yake nan kaman abin da zai sa ƙasa ta zauna lafiya, ai ba zai yiwu ba.
To me fatanka ga kasar Kamaru domin ta gyara al'amarin da yake faruwa a bangaren naku na 'yan awarin Ingilishin kasar ta Kamaru?
To abu da ya tabbatare dare mutane na fara za mu muka zaba, an zauna ana tattaunawa da su da suka kawo nasu abubuwan da suke so a yi musu, shi yake suka gyara nasu yanzu suka shi mutanen da ya tura su can ministocin sa da ya tura can Baminda suka kawo nasu suka ce wannan abin da za a yi su sa hannu cewa kaza za a yi, su kuma suke wannan da aka yi ba wani yajejjena ba abin da zai yi wani tasiri ba, saboda haka abin nan da suka koma yawun da suka koma suka zo suka sa aka kakka masu su duka. To ka gani shi ma kansa ba so zaman lafiya yake ba, yana gani kaman cewa idan ya haka nan zai ba su tsoro a saka masu da sauransu. Kai ma ka gani a matsayin ka na dan jarida, yau idan an kama mutum daya gobe kuma abin gaba gaba yake yi, eh, kuma mutanen su riga su tari aradu da ka bayan da za a yi yau su koma baya, ko da ya aka yi musu ba za su koma baya ba, sai an samu wato wani yarjejeniya wanda zai nuna cewa su ma yanzu haka nan za su so mu jin daɗi a ƙasar nan su a sashen su nan.
Wato in aka yi hakan za ku kada ƙuri'a kenan a wannan shekarar?
Eto in wannan kam idan aka yi mu abu ɗaya muke so, mun yi magana federation, ya ce shi federation shi ba zai iya sanja yanda constitution ƙasar nan yake ba, yanzu ƙasar nan ba za a sanja constitution ɗinsa ba. To me yake nufi kenan? Ai nufi cewa duk yanda muka yi babu yanda za a yi a yadda mana abin da muke so. To shi ya fi son ƙasar ta riƙa tafiya kamar haka ne.
To ganin cewa ƙasar na cikin wani yanayi da ke nasaba da tsaro da kuma rikicin 'yan ɓangaren masu magana da harshen Ingilishi, ga kuma batun karɓar bakuncin wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka ya sa wasu a ƙasar ke ganin cewa zaɓe zai yi wahala a wannan lokacin. Amma Alhaji Rulwani Sharubutu, jigo a jam'iyya mai mulki, ya ce yana da ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske cewa wannan zaɓe abu ne da zai yiwu, domin ko ga abin da ya shaida mu Muhammad Awal Garba ɗin shi ma.
Kadan Allah yadda wannan zaɓe za a yi ta, zaɓe kuma har huɗu. Yanzu ma haka ana shirye-shiryen wannan zaɓe, ana fito mitin daga Yaounde. Ana shirye-shiryen wannan zaɓen, Allah ya yarda za a yi ta, kasan Allah ne yake komai. Amma shi shugaba ya faɗa, ya sake ya nanata, ya ce za a yi zaɓen duka, kuma zaɓen suwa da lokaci yai. Kaya kama yanzu daga zuwa April wata na hudu za a yi zaɓen su senato, bayan wannan wata na bakwai za a yi zaɓen su mayor da su deputy, to bayan wannan October za a yi zaɓen shugaban ƙasa. To kuma muna tsammanin ma zai saka regional a ciki, saboda ya saka regional wannan rikicin da yake faruwa da sashin Ingilishi, wannan magana za ka ji shiru kuma ba za a sake yin wannan maganan ba.
To abin tambaya anan shine a ƙasar Kamaru tana da wannan kudaden da zata gabatar da wannan zaben?
In Allah ya yarda akwai, tunda shugaban ƙasa da kanshi so biyu ya sake nanatawa, kaga maganan ƙarshen shekara ya sake ya nanata cewa za a yi zaben. Zaben kuma an ce kudi 50 miliyan 50, da miliyar 30 ake zabe, to yanzu miliyar 50 aka sa saboda ƙarin zaben da za a sake na hudu. To saboda haka wannan zaben Allah ya yarda kamar da na gaya maka za a yi ta, kuma ana shiri, muna shirye-shiryen komai da komai yanzu haka.
A to ya za ku yi da 'yan adawar ƙasar Kamaru, kasancewan ana ganin kamar ku kaɗai kuke rawar ku a zaɓuɓɓukan da ake takawa ƙasar?
So 'yan adawa ko a wani ƙasan duniya haka suke, ka taba jin ɗan adawa ya yarda cewa an kare shi a zabe? Ba su a taɓa yadda, ko ya aka yi sa ta yi maguri. Kaga kaman baka misali, kama abin da ya wuce a ƙasan Kenya da aka yi zaɓe, ɗan adawa suka ce ba su yadda ba, suka yi ta rubuce-rubuce, aka zo aka share zaɓen. Muna gani rikici ma zai fito. To yanzu an shirya an yi komai za a je zaɓe, kuma ɗan babban hama ya ce shi ba zai je ba. Ba je zaɓen ba, ya je mana ya gani, tun da an yi komai an share wancan, a zai samu, ya isa ya samu nasara. To ya ƙi tafiya. To kaga ko a ina suke 'yan hamayya, ko ya aka yi da su. Kaga a nan na dokan cikin Kamaru, in ana zaɓe, in fati goma ne suka tafi, fatin goman kowa na da mutanen shi a cikin ɗakin zaɓe. LDP sai muna da mutum ɗaya, su ma suna da mutum ɗaya, kowane fati dai. To ba su da mutanen, dewan ofis da ake zaɓe, biron abin nan na zaɓe, ba su a nan ciki, don ba su da mutanen.
To baka ga cewa ana yin kamar an ce kuna amfani da kuɗaɗe bane wajen gabatar da zaɓe don ku sayi masu kaɗa muku kura?
Ba wani amfani da kuɗaɗe, tunda muke zaɓe 'yan Kamaru ne suke zaɓen shugaban ƙasa, bai taɓa hawa da ƙarfi, ya ce ya hau da ƙarfi ba, su suke zaɓe. Wanda ba sa son shi ba za su zaɓe shi ba, abin da zan iya gaya maka kenan. Ba wani kuɗaɗe su, misali ina kuɗi ya fito, kuɗi yana ba kowa daidai adadin girman ka ne. In fatin ka na da girma, a ba kuɗi da girma. In kuwa fatin ka na nan daidai ne, baka da baka nan cikin ƙasan Kamaru ga baki ɗaya, a baka na daidai wannan, haka ake bayarwa.
To yanzu kowane shawara kuka yankewa shugaban ƙasar Kamaru idan ya ci wannan zaɓe, kuna fata kuma ya sake yin wani mulki kuma nan gaba?
Eh, to Allah ne yake komai, kasan Allah bai ɗauki ran shi ba, ba za mu taɓa ce masa a ya bari ba, tunda mu muna zaman lafiya. Zaman lafiya shi ya fi komai a duniya. In koman dukiyanku, koman abinku, in dai ba ku da zaman lafiya, to ya zama aikin banza. Saboda haka mu muna daɗa cewa ya zauna abin shi, don da Allah ya ɗauki ran shi magana ya ƙare. Amma yanzu haka muna zaman lafiya, ba ma son fitina a ƙasan mu.
Shi ko Abdulkarim da yake garin Baminda, shawara ya bayar cewa kamata ya ɗage wannan zaɓe har wani lokaci nan gaba domin hankula su kwanta, ga kuma hujjarsa.
zaɓe kam zai iya yiwuwa, amma waye masu zaɓe? Ba mutane ba ne? To yanzu muna da mutane 48,000 suna nan refugee kama Nigeria. Waɗansu suna nan exile in Europe and America. Waɗansu suna nan a prisona. Waɗansu sun mutu, waɗansu sun ɓata. Yara ba su je school ba. Mutane ba su aiki. Waye zai zaɓe? Wato wanda za su yi zaɓe, wanda za yi zaɓe a kansu ma, ya za su samu su yawo a cikin garin su yi campaign? Ya za a yi a yi zaɓe? Shi shugaba, mutane suna mutuwa a kusiri. Mutane suna mutuwa a Kolofatal. Bai je ba tun da Boko Haram suka soma 2009. Mutane suna mutuwa a East. Bai je ba. Mutane an kakkashe mutane a Bamin da nan. Bai je ba. Sojoji ma da ya turo wai su tare mutane an kashe su. Bai je ba. Wannan wani irin zaɓe saboda Allah za a iya yi? Zaɓe ai mutane ne suke yi. Amma mutanen in ba su garin ma sun gugudu. Ba su nan a cikin zaman lafiya, ya za su yi su yi zaɓe? Wannan zaɓe kan mu kan muna gani zaɓin kan shaidai ikon Allah, amma ba zai yiwu ba.
To yanzu kana ganin cewar ya cancanta kenan a daga zaɓen zuwa wani lokaci kenan har zaman lafiya ya dawo, ko?
Haka na gani, ya cancanta a daga zaɓe, don zaɓe shi ne menene? Mutane ne a cikin sauƙin hankali su suke zaɓen shugaba. To wannan ga region biyu ne babba. Bangare daya wanda ya constitute English speaking Cameroonians ba su yi zaman lafiya ba yau shekara daya da watanni biyar. Yaransu ba su je sukulu ba. Iyayensu sun mutu, yan uwa suna prisona. Wani irin zaɓe za su iya yi? Ai wannan ba zai yiwu ba. Wannan dai mu muna gani kaman provocation ne, ba zai yiwu ba. Abin da ya kamata shugaba ya yi, kokari zai yi ya ka zaman lafiya, ya fiskanci mutane, ya samu duk kowa yana nan a cikin hankali mai sauki, shi a yi zaɓen kirki. Wannan kan ba zaɓen kirki za a iya yi ba. Mu muna gani a daga zaɓen a yi kokari, a roƙi Allah kuma mutane su yi kokari, zaman lafiya in ya shigo sai zaɓe za a iya yi.
To bari mu rufe shirin da shawarar da Alhaji Ibrahim Mai Yaƙi na jami'ar adawa ta SDF ya ce a kan wannan batu da ke jeren giya yanzu haka a cikin ƙasar ta Kamaru.
To kasan mamawar ƙasar namu yadda suke tafiya, shugaban ƙasa shi ne wuƙa, shi ne nama. Shi ya magana mun ji, shi samu ma wakatun mun riga mun taro, mun shirya, muna jira. Mu a shirye muke, muna jiran sa mu ga abin nan. To amma yadda halin take, ƙasar take tafiya yanzu, mu ba mu ga cewan wannan zaɓen shekarar nan zai yiwu ba. Shi dai ya faɗa ne muna gani don ya kwantar ma mutane da hankali da ƙasashen duniya gaba ɗaya su ji su tabbatar cewa zaɓen nan. Amma mu muna gani cewa zaɓen nan zai yi wuya.
To me shawaran ku ga gwamnatin ƙasar Kamaru ko ga hukumar zaɓe na cewar ko a dakatar ko kuma a'a ko a ƙara wani lokaci daban?
Zan ba da shawara yanzu abin da ya ci Kamaru da yi. To ta yi ƙoƙari in ma za ta haɗa zaɓe ne, ta haɗa sa wato yi zaɓe, wato zaɓe na gaskiya. In kuma in ba haka ba ne ma, shawarar da nake da zan iya bayarwa yanzu ma gwamnatin Kamaru shi ne ɗaya. Abin da yake wucewa ƙarshen ƙasar ne, ta yi ƙoƙari ta ga yadda za ta ga ta shawo kan wannan.
Fitar da wannan sanarwar ke da wuya, ‘yan ƙasar suka shiga furuci daban-daban, wanda yanzu haka shi ne batun da ke kai komo a cikin ƙasar. Masu ware, da wannan ne kuma shirin zai ɗiga aya, sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madun wakilinmu na Kamaru Muhammad Awal Garba da ɗaukacin baƙin nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Baya ga sauran dimbin matsaloli da suke fuskanta, wata matsala da ke addabar makiyaya a yankin Barmo na Jamhuriyar Nijar ita ce ta sauyin yanayi, wacce ke haddasa ƙaurar makiyaya da dama zuwa wasu yankuna domin neman abincin da za su ci da dabbobinsu. Yau bangaren rahotonmu na musamman zai karkata akalarsa kaɗan, ya kawo muku wata hira ta musamman da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar makiyaya da ake kira Kafan a yankin na Barmo. Inda za ku ji halin da makiyayen ke ciki a wannan hira da suka yi da Suleiman Muni Barma.
Ni sunana Koi Nemaje, ina wakiltan kungiya makiyaya da aka ce Makafan a yankin Barmo.
Halin yanzu ya makiyaya ke ciki a can wajen karkarar Barmo?
To makiyaya dai suna cikin wani hali na kaman matsaloli na canji yanayi haka. Tunda makiyaya duka sun taso sun baro wuraren nan daga bakin gakama arewacin da Koro kadan. Babu kyawa haka dangana da ƙasar Agades, babu kyawa kuma akwai matsaloli wajen makiyaya suna tashi suna barin lokkulolin su, kenan abu yana sahe lokkulolin makiyaya, kenan bisa abun
kamar abun yana shafar ilimin yara.
Ilimi kamar yana makiyaya suna tashi suna barin wasu wurare suna karatu. To kamar lokkul da bahi da kantin haka ka gani ja ya tashi duka lokkul sai ya mutu. Kenan sai ne muka tuna ma masu hannu da suni da gwamnati su yi bakin kokarin su. Bisa kuma akwai matsaloli na kiwon dabbobi da muke gani kamar wasu kuraje suna hitowa ga dabbobi. Muna son gwamnati ya yi bakin kokarin shi su gani yanda za a yi wannan abu a gyara su tun yanzu.
Kai maganar canjin yanayi shin yaya abin yake? Al misali zahi ne ake yi ko kuwa iska ne ake a can wajen Bermo?
Ka san can muna da wani proje da ake ce ma ABC a Maradi. Sun taba yi muna forum bisa abun nan da aka ce ma canji yanayi. To canji yanayi mu dai muna gane shi tunda abubuwan da muka gani yana sanjawa. Dabbobi suna rage haihuwa kuma iska yana karuwa kuma damana bai kai sosai wanda ake so. Kenan duka abubuwan da muke gani suna sahi wannan yanki. Kamar dai yadda ake kwatanta muna mun gani wannan canji yanayi ya sahi makiyaya sosai. Ya tabo tabarbaran jama'an lahiya na makiyaya ba su jin dadi ko kada.
Matsalolin da ke addabar su makiyaya a can washeshen Bermo kun taba sanar da hukumomi na da kwaro ko zuwa Maradi ko kuma har nan kwale birnin Yamai?
To alhamdulillahi dai wajen jihar Maradi duka suna da labari. Alhali governor kin Maradi yana bakin kokarin su fi sabilillahi bisa abun da suke cikin jihar nan na Bermo da inda duka dai adda makiyaya. Akwai taron da an kai kwanaki a Eggo cikin kasar Bermo ya ba da irin wannan magunguna duka su yi governor kuma ya ce suna bakin kokarin su so gwamnati. Kenan muna jin daɗi siyasan da abu suna bakin kokarin su fi sabilillahi.
Ya al'amuran tsaro suke a can wajen Bermo?
To tsaro ma akwai matsaloli, akwai sake-sake da aka yi na motuna da 'yan fashi da ake wajen wani kasuwa da aka ce ma wurin shena ya kane a Balak da Akadani. Akwai tarbe-tarben da aka yi ana amse ma mutane kuɗi bisa kasuwanni in sun kiwo kasuwa haka kamar motoci da suke zuwa ana tarbe su. Amma dai ba da yawa ba, amma dai abubuwan nan akwai shi kuma kowa ya san da shi. Akwai tarbe-tarben da aka yi ana amse ma mutane abubuwansu.
Ka ce makiyaya suna tashi saboda taɓarɓarewar yanayi, to wajen ina suke dosa kenan?
To suna nuho dai wajen ƙasar dai Maradi kamar wajen gidan Rumji wajen Gazawa gabacin Maradi kuma da ƙasar Dakuro duka dai suna nan. To kuma ka san makiyaya ana son a kula da su nan gaba kafin a fara suma kuma in damana ya safka ana samun matsaloli cikin harka filayen nan na gonaki ana samun rikici. Kenan shi yasa wani lokaci kafin a fara bazara a fara makiyaya a fara gargado suna hitowa kenan a yi wani abu wanda za su koma can wuraren su a tana da musu kaman dussa kaman abincin mutane wanda za su iya su jamna wuraren su. Kenan sai ne muke kira ga gwamnati
can inda suke samun mafaka wajen gidan Rumshin. Akwai wadatacciyar ciyawa da za ta kai su har zuwa kwaduwar damana?
To ciyawa akwai shi, to kuma ka san ciyawa yanzu ko an yi shi sarewa akai ana saidawa ana sharewa ciyawa ana sai duk inda an kaga makiyaya sun safka kenan ana sare ciyawa a tara kuma ita saidawa. Kenan koda akwai ciyawa cikin wuraren gonaki kaman babu shi ne tunda ba ya sikai wani lokaci.
Akwai wasu abubuwan da kungiyoyin makiyaya ke yi domin fitar da su makiyayan daga cikin wannan mawuyacin hali?
To mu dai kungiyoyin da a gare mu wanda mun ka sani da su can kaman Aren da Kapan su ne suke faɗikata su bisa su ciwo wannan matsaloli. Ya kamata a ce gwamnati bisa harkar makiyaya gwamnati ya tashi tsaye sirtu bisa harkar ilimi na yara makiyaya tunda makiyaya ba ma makiyaya ba sai ake matasa na ƴaƴan hulani suna suke wani hali yanzu tunda yanzu matashi iyayi arme bai iya riƙo gidan shi dabbobin shun rage komai ya taɓarɓarewa da aka yi ma matashi da iya an haife shi a basi a sai musu raƙumi a basi abuna a musu arme yanzu mutum bai iya maɗan shi. Kenan sai gwamnati ya kama don su hiddo wasu dubarori da wasu fusa'o'i wanda za a samu matasan nan su ma su samu su ji dadi kuma su samu su yi karatu kuma su ma su ji dadi kamar yanda wani ke jin dadi cikin kasa. Su matasa wanda muka gani yanzu da ana tasowa suna nan suna sai da salulan ne suna tahiya kasa sai waje, wasu suna iya su shiga wasu abubuwa na bandi bandi haka. To su ne muke so gwamnati yaran makiyaya don Allah a kama musu a samu musu wani hanya.
Su makiyaya baya ga kiwon dabbobi ba su da kana ganin babu wata sana'a da za su iya yi sai kiwo?
To wani irin sana'a muka iya yi? Babu shi, tunda bamu iya noma ba kuma babu aikin da muke sai gadi sai da salulan ne dai muke gani suna yi. Ai bai wuce abun nan kamar shu shai da shayi. To wannan kuma ka gani kasashen duniya akwai matsala, nan manya mai akwai matsala, inda kan wulga duka kana gani suna sai da wayoyin nan da abubuwan nan da wayar salula da wani shayi da menene. Kuma ka san wanda ya baro iyalin shi da matar shi yazo nan yana sai da shayi, kuma can abinci akwai tsadar tiya haji ya kai wajen 160 ko da 50 haka, yana iya rika gidan shi. To shine kiran da muke ga gwamnati su taimaka bisa matasan nan a kama musu, waɗanda sun ka wuce kam sun wuce ai da wahala, in ma sun wahala in ma kuma sun ji dadi su sun ji dadi. Amma matasa na yanzu bamu ga hanyar wani wanda ja musa su, sai dai gwamnati ya diba su ya gani.
Ai ya yara gobe na nake ci, ai ya yara gobe na nake ci, ka ji kallan guna san za faɗi yake sha ta gobe na yake ci, ai ya yara gobe na nake ci. Ka kamaro kana na zan ya shato mammalo gumi da yake ci, kaya yara gumi na nake ci. Maso zowa office koye office, maso zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi da yake ci, kaya yara gumi na nake ci.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.